نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أصبت قوم قوتا رمضان إذا رمضان الله صلى الله عليه وسلم شكرا دبور الهدود 36 إن شاء الله تعالى دام تشغب دكراتو كمريا داك سابع وانا مسلاتي muna karatu a cikin suratul an'am, mun tsaya kan aya ta 126, zamu tashi aya ta 127 insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya samu dace. Kafin fara karatu za ka karanta tambayoyi kamar yadda ya gabata. Wannan bayan yayi sallama yace tambayar sa ita ce sister sa ne, wato yar uwarsa ce ta aure boka, baya sallah kuma yana tsubbace-tsubbace har ta kai da sanadin hakan ta samu mental problem, ta samu shaidanu yake a kewaye. Sai iyayenmu suka nemi rada auren, to tana da cikin wata ɗaya zuwa biyu. Sai mahaifiyarmu suka je aka zubar da cikin don gudun haɗa zuriya da shi. Malam, menene hukuncin hakan a musulunci? Ya matsayin mahaifiyata, kuma menene mafita? Amma ba mu san boka bane sai bayan an yi auren. Duka ina abubuwan da ya kamata duk a yi su ne a gurin malaman anguwan kafin a yi auren, kuma ba za a zubar da ciki ba sai an tambayi malaman anguwan sun ce a zubar. In su ne suka ce a zubar, shine kaga da tuntunin ba sai ka turo tambaya ba. Yawanci abin da muke ciki a yanzu shine sai mutum ya gama abin da ya gama yake tambaya. Shi yasa yawanci in ka zama ko ɗalibin ilimi ko ka zama almajiri almajiri kamar mu haka, sai ka ga gaba ɗaya kawai ko yaushe ba za a kawo ma abin da yake za ka ji daɗi ba, sai abin da za ka wahala. Ba wanda zai zo ya ce ma kai jiya an tiri wa a kasuwa kuɗi kaza na samu, amma da zaran an samu matsala ko an yi asara za a tambaye ka. Ba wanda zai tambaye ka a ya aure ko wani abu kafin a yi shi da daɗin ciki da sauransu, babu jin daɗi. Yana jin daɗin zaman aurensu da matarsa duk da cewa ba a ce sai ka zo ka faɗa ba, amma dai ran ba ka samu matsala ne nan kan zai same ka. To shi yasa ya kamata a yi tambayar ne kafin a yi abu. Yanzu me za mu ce a kan wannan? Na farko dai, wanda suka ƙulla auren da waɗanda suka ɗaura malamai da waliyai da wakilai, wannan haƙƙin yana kansu ne. Ba matsala ce wacce ba a kawo ta a gaban lafiya kawai a karanta a ce kaza 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 shi kenan ba. Ko matsalolin da ba a maganin su a lafiya sai an sa ma wanda abun ya shafa a gaba, ko ba kowa ne zai sa su a gaba ba, wanda shi ne abun ya shafa su ne suke da ruwa da tsaki a cikin gudanar da abun. Su malamai ko ɗaliban ilimi kawai akan zo gurinsu ne in an kasa gano wani abu, ana ganin ga wani can wanda ake ga kamar watakila zai iya ganowa ya ba ne. Amma matsala irin wannan ƙuru-ƙuru a fili an san yaya abun yake, ba za a tambayi malami cewa wani sifa da wani sifa ne a jikin mutum ya dace a aure shi, wani sifa da wani sifa ne kar a aure shi ba. Suwaye da waye in sun zo gurin yata in ba su izini, suwaye da waye in sun zo karin ba su izini, duk wannan ba za ta tambaya ba. Sai bayan an zartar an yi an komai, sannan daga baya sai a zo a tambayi matsalolin da suka faru ko matsalolin da suka faru. Shi yasa ba ya tambaya a ansa, ko da an san ansan, ansawan ma ƙara matsala ce a cikin al'amarin. Yawa, saboda haka sai a samu waliyan auren da wakilan auren su tattauna su ga menene ya dace a yi, da kuma malamai waɗanda da su aka ɗaura aure ɗin ko kuma su suka ɗaura auren. Wannan su ne mafi sauƙi, wallahu ta'ala a'lam. Mai tambaya na bayan wannan, bayan ya yi sallama, shi kuma ya ce Allah ya gafarta malam menene hukuncin wanda yake fidda sha'awa da hannunsa. Wani ma ya saki irin wannan tambayar. Ina ga sau biyu ma duka da bamu karanta ba. Yanzu ma ga wani nan ko shine ke ta maimaita amma dai rubutun sun danyi bambanci. Ko abokanan juna ne ƴan jami'a wallahu alam. Mutum yana fidda abin nan da hannunsa ba yi da mata. Saboda haka ya kamata a yi aure. Yawa ya kamata a ce an yi aure sai mutum in yana da mata kaga insha Allahu ta'ala sai ya abunna. Sai ya alaka da ita. Amma a rinka tsara wasu abubuwa daban-daban-daban a cikin aure alhali za a iya yi. In ko mutum ba shi da ikon yin aure to ya rinka yin azumi ya kuma rinka kauda kai. Wato ya rinka kauda idonsa daga ganin abubuwa da yawa. Ya daina kuma yawan zama ana ta hirarrakin wasu abubuwa wanda suke ba daidai ba. To in yana irin wannan insha Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan. Wannan abin da ya faɗa shine istimna. Wasu daga cikin malamai kamar Sheikhul Islam sun tafi kan cewa haramun ne mutum yayi. Wasu malamai suka ce ya halatta in akwai tsananin buƙatuwa zuwa ga haka. Wato misali mutumin ya samu kansa a wani guri ko iyalansa ba sa nan ko kuma ba shi da mata yana cikin wani matsanancin hali wadda kamar yadda wani ɗalibin jami'a a jami'a nan ya taɓa tambaya a ƴan wani lokaci a baya kamar shekaru haka da suka gabata ya ce shi yakan ji wato sha'awa har ta kai shi matsayin da in ya kai wani mataki yakan zama baya iya miƙewa ma ya yi tafiya. Dama kuma lallai malamai sun tabbatar da wannan, likitocin yawanci suna tabbatar da wannan. Baya iya tafiya sai cikinsa ya murɗe ya zauna. Ku gan shi a masallaci kamar yana yin riɗi ashe murɗewa ya yi. Ya ce wannan ya zai yi. Amma ya san yadda yake ya iya amfani da hannunsa wai sai ya samu fitan mani. Wannan istimna kenan, nemo mani da hannu. Malamai wanda suka yi tsawa akan irin wannan abubuwa suka ce wanda yake yin haka zai tashi ranar tashin alƙiyama hannunsa tana da ciki. A gane cewa yana daga cikin wanda suke amfani da hannunsa wajen istimna. Wallahu a'lam. Amma dai kamar ina ga an jingina magana zuwa ga Imam Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala in ban manta ba na jima da karantawa cewa in har tsanani ya kai tsanani ne kuma ba da gangan ba to shi yana ganin da karhanci kar a yi. Amma in yayi bai kai matsayin haramun ba. Amma Sheikhul Islam sun ce haramun ne a yi haka. To ala ayyi halin dai kawai shine a daji a yi aure insha Allah ta'ala shine mafi sauki. Ko ga ɓangaren mata ko ga ɓangaren abuna daidai wannan lokacin na ji jiya ina ganin wani malami jazawullahu khairan a shasha na Sunna TV amma na ga an rubuta Allah ya masa rasuwa al-Adamawi aka rubuta to shekaran jiya da daddare bayan mintuna na ga na jima ina kallo wato yana ba da ilimi sosai gaskiya cikin tafsiri yana kuma bayanin da ya dace da hadisai da sauransu. Jazawullahu khairan wa rahimahullahu ta'ala. Ban san shi bane gaskiya ban san shi a shekarun jiya ne ko da ganshi har na buga wani mutane biyu ma daban-daban ɗayan bai daga ba ɗayan nace masa wane ne wannan ban gane shi ba ban san shi ba. So yayi bayani kuma Allah ya masa rasuwa kamar wata hudu da suka wuce kafin yanzu. Amma yana bayani ne abu na shi ma jiya din nan naga ansa tambaya amma ban ji dai karanta tambayar ba. Amma yadda naje yake bayani kamar wani abu ne wanda ya kama da irin wannan. Saboda haka har a cikin ke cewa ya kamata mutane su dan sauƙaƙa wajen yin aure kar a tsawwala abubuwa. Ya kamata a sauƙaƙa don mutane su rinka samu suna yin aure ko da dan jami'a ma ya iya yin aure. Sannan kuma yace yana daga cikin hatsarin da ake ciki a yanzu sai mutum ya zo zai yi aure da gaske zai yi aure din ita ma tana son ta yi aure din yace sai a rinka cewa sai ta yi makaranta za a samu ta gama secondary a ce sai ya nemo mata admission in ya nemo admission shi zai biya mata kuɗin registration in an yi auren zai ɗau wannan a'a an yi kaza an yi kaza sai ka ga wannan ya sa ya zagaya ya fita sai a rasa inda ya yi. To jiya ya yi irin wannan bayanai ɗin gaskiya yawan taburace-taburacen wasu abubuwa al'asulu da addini abin da ya tanada shi ne cewa aure duk wani abu da yake biyowa riban ƙafa ne. Kuma kowa da ka gani a duniyar nan da iya arzikin da Allah ya sa zai yawa to saboda haka a rinka yin abubuwa kar su wuce kar a wuce gona da iri kada wuce gona da iri cikin tsare-tsaren da ake na rayuwar duniya. Abinda ba haramun bane halal ne ya halatta, kowa ya yi shi yadda zai iya yi, amma kada wuce gona da iri. Yaji lalle yayi bayani irin wannan naga abunan, kuma insha Allah ta'ala muna sake maimaita sashin bayanan nasa rahimahullahu ta'ala. Wannan shine zaka mai makon mutum ya ringa istinna ya dage ya dan samu dama ya yi aure insha Allah ta'ala. Muna ta shi addu'an Allah ya sa ya samu mata ta kwarai. Wannan kuma shi ma yayi sallama yace tambayar sa ita ce mahaifiyarsa ta rasu, Allah ya ji kanta amin, shin zai iya sayan alqur'ani ko ya toni bohon na ruwa da niyyar ladan ya dinga riskanta? Kuma yana roƙon malam da ya mata addu'a Allah ya gafarta mata. To da sauran iyayenmu baki ɗaya duka Allah ya gafarta musu. Lalle ya halata za a iya tona bohol, musamman ma tonan bohol din yafi a tona bohol matukar yana fidda ruwa, sai a yi waƙafinsa. An yi waƙafinsa ga ita mahaifiya, to ladan zai rinka tafiya gare ta. Mana in ka tona bohol din ba za ka sai da ruwan ba, ko na kobo ɗaya ya haramta gare ka ka sai, in dai ka riga ka yi waƙafinsa gare ta. Kuma duk wani abu da zai kawo na kuɗi sai dai in a maida shi wajen amfani da ko gyaran gurin bohol din, ko kuma sadaka wa wasu mutane mabukata, ko kuma gina wani guri na aikin addini ko na aikin alheri, da zaran kayi wakafin sa. Ko kuma zama ruwan kawai da bawon din zai fitar fi sabilillahi ga mutanen anguwa, ai ta su kowa yake so yazo ya ja ya kawo pipe ya ja ya kai gidansa, ai ta samu ruwa a anguwar, kawo wakafi ga mahaifiya, wannan yana da alkhairi sosai. Ko gina wani gini wanda zai zama ana amfani da shi, abu ne wanda zai jima ana amfani da shi, Allah subhanahu wataala ya sa a dace, wannan ya halatta. Wannan kuma yake a bayan yayi sallama shi ma tambayar sa ita ce menene hukuncin mutumin da ya saki matarsa bai sa mata kwanan wata ba, ma'ana date, kuma bai rubuta mata saki ɗaya ko biyu ko uku ba, da wanne za a yi amfani mala? Idan mutum ya saki matarsa, in ya ce ya saki matarsa a gabanta ta ji, to ta saku sai gaya wa shaidu, wa sai gaya wa ne cewa fa matarsa wance ya sake ta, ya gaya wa ne ma matarsa wance ya sake ta, yau din nan kaza ga watan kaza ya sake ta. To da zaran ya faɗi wannan yace yau din nan ya sake ta kaza ga watan kaza, kuma ya sake ta bisa tsarki, ya san cewa tana kan tsarki, wato ta tsarkaka bai kusance ta ba, bayan ta yi al'ada ta tsarkaka bai kusance ta ba, ya san tana kan tsarki, yau din nan ya saki matarsa wane a wance, ya gaya wa wane, ya gaya wa wane, shikenan kawai shi abu ne saki ya tabbata, ba sai an rubuta takarda kamar yadda muka saba a nan ba. Amma in har aka rubuta takarda ko ya rubuta tarihin ya ajiye don cewa kar a manta, ko kuma don ya zama shaidan cewa lalle ya saki ta, wannan wani abu ne daban. Amma da zaran kawai ya yi kalmar saki, to shikenan. Amma ko da bai ambaci rana ba, bai ambaci lokaci ko adadi ba, in ya ce ya sake ta ta ji, to ta saku, saki ɗaya ya faru tsakaninsu, ba za a ce biyu ba ne, ba za a ce uku ba ne, ko su ce to tunda bai ambata ba mun ɗauka masa uku, a wannan bai ba, yawa ɗaya ne kawai, kalmar saki kawai koyaushe ɗaya ne, adadin nawa ne kaza ne, wannan shi mijin shi ke faɗa. To amma bai faɗa ba, za ku la'akari da cewa ɗaya ne kawai shine za a yi, za ku ya suke ta saki ɗaya ne. Sannan ranar kuma ya kamata a cino ran yaushe ne, ai bai kamata ta zo gida a matsayin ya suke ta, ko kuma ta fara idda a ɗakinta a matsayin ya suke ta, sannan kuma a ce ba a san ranar ba, ko kuma ba a san wannan sakin ya faru ba. Ya kamata daga yau in sakin ya faru ƙarshenta a yau ɗin akwai wanda sun dace su sani, ko da sun sani kuma sun san cewa yaushe ne, yau ne, to shikenan an san ranar. Sai ku kawai saki ya saku, sai in ya dawo da ita kafin ta gama idda, in ta gama idda bai dawo da ita ba, to sai dai zama sahun manema, kuma da babu wani maganan cewa dawo da ita, wallahu ta'ala alam. Bayan yayi wannan kuma saki tambaya cewa tambaya ta ga malam ni karatuna, okay shikenan insha Allah ta'ala, lokaci an nuna mana yayi na tambayoyi, insha Allah ta'ala gobe in muna raye za mu ci gaba daga tambayoyin da suke gaba insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu, za mu ci gaba da karatu cikin suratul an'am, kamar yadda aka bayyana a bayan tsawa aya ta 127 zamu tashi aya ta 120 mun tsawa aya ta 126 zamu tashi aya ta 127 a cikin kwatla an insha Allah ta'ala now muna fata Allah ya samu dace okay kafin nan akwai su jarrake a baya karatun baya awa man kana maitan aya ta 122 aya ta 122 awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas a baya lokacin da muke fassarawa mun bayyana cewa ayan tana magana ne kamar yadda malamai suka ce akan Umar dan Khattab sai muka ce da Yasir ashe da Ammar ibn Yasir ne da muka wuce da Ammar dan Yasir sai muka ce da Yasir wannan kuskure ne cewa da muka yi da Yasir amma malamai abinda suka ambata shine Ammar dan Yasir dan haka malamai sun ji da abin wannan kuskure da aka yi aka turo abin nan gyara baka amma dan Yasir ba Yasir ba wancan ya zama kuskure sannan sai nan aya ta 124 sayusibul ladina ajramu sagarun indallahi wa azabun shadidun bima kanu yamkurun sai jiya da muna fassara sai nace da azaba mai radadi yace azaba mai radadi wurin azabun alimu shine azaba mai radadi domin alimu shine abin da yake yi ulumul insan radadi na jiki amma nan azabun shadidun da azaba mai tsanani saboda yana ba wanda yake fi karfin wannan azaba akwai hukumar da za a sa mutun yayi kukurkukur ya fita saboda karfin sa ko an daure shi a igiya ko wani abu nan to Allah subhanahu wataala shi azabar sa mai tsanani ce tana da tsanani ta fi karfin kowa ko ba zai iya fita a cikin ta sai in Allah ya ga daman ya fita haka azabun shadidun da azaba mai tsanani ba mai radadi kamar yadda harkan mu ya faɗa jiya ba wannan kuskure ne jazakumullahu khairan wanda suka gyara abubuwa din wallahi ta'ala alam don haka zamu tashi aya ta 127 yanzu muna fata Allah ya faɗa ji na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون
الله سبحانه وتعالى لهم دار السلام عند ربهم wa'innan mutane waɗanda suka yi kirki wa hada siratu rabbika mustaqima wanda suka bi tafarkin Allah miƙaƙƙe ba shirka ba tantance ba tsafe-tsafe babu gurɓatacciyar aƙida wadda ta saba da aƙidar magabata salafus salih babu wannan sun riƙe aƙida ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya koyar sahabbai suka riƙe suka doge a kanta to waɗanda suka yi wannan su ne mutanen da Allah yace ya fassala ayoyi daki-daki yayi bayani ne kauni ya zakarun ga mutane waɗanda suke wa'azantuwa suke tunani suke riƙan wa'azi din suke ɗaukan izina to irin waɗannan mutanen masu aqida Allah ya ce mahum baru salami inda rabbi suna da gida na aminci a gurin Allah mahaliccin su daru salami malaman tafsiri suka ce ai aljanna ita ce aljanna an ambace ta daru salam saboda aikin da suka yi ya dace duk me wannan aikin ya samu aminci kamar yadda suka zo da aqida kubutacciya wacce babu shirka tattare da ita babu sabon Allah bisa ganganci babu keta alhurmar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to aqidar da suka zo da ita da aikin da suka zo da shi da addini da suka misalta amintacce ne wato ya kubuta daga shirka da sabon Allah bisa ganganci da sauransu to shi yasa su ma kuma ya Allah ya ba su daru salami gida kubutacce daga tsoro wanda ya shiga aljanna babu tsoro babu barazana babu yunwa babu kishirwa babu tsananin sanyi babu tsananin zafi sai tsabar ni'ima kawai nau'i bisa nau'i kullum ni'ima karuwa take to shi yasa aka ambace ta daru salam wato gidan aminci ita ce aljanna suna da ita inda rabbihim a gurin Allah ubangijinsu Allah ya tanadi komai cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiha ma la aynu ra'at gidan aljanna akwai abun da ido bai taba gani ba wala udhunun sami'at a gidan aljanna akwai abun da kunne bai taba jin labarin sa ba wala khatara ala qalbi bashar a gidan aljanna akwai abun da zuciya bata taba raya shi ba kasan zuciya yanzu ne za ta raya ma abu yanzu misali baka taba zuwa gari kaza ba, in ana baka labarin gari kaza sai ga zuciyarka tana rera kaman ko bishiyoyin ko gine-ginen ko wani abun nan. Amma aljanna zuciya bata isa ta rera ni'imomin gidan aljanna ba. Gidan aljanna akwai duk abun da Allah subhanahu wata'ala ya tanada. Sai Allah subhanahu wata'ala ya tanadi ƴaƴan itatuwa a gidan aljanna, ya tanadi kogi na zuma, kogi na giya, kogi na madara nono, kogi na ruwan sha, tataccen ruwan sha, ba ruwan sha gurɓatacce ba, ba sai ka siya a leda ka ɓata kuɗinka ba, ba sai kuma ka siya a roba ka ɓata kuɗinka ba, tataccen ruwa ne kogi yana gudana wanda ba shi da ranar ƙarewa, kullum kana ni'imta da shi. Sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya gina gidan aljanna gini irin wanda babu irinsa. Kofuna da kuke sha da ƴan aljanna suke shan ruwa a ciki, Allah ya samu cikinta, wato kofuna ne wanda Allah kaddara ta kadira, Allah ya kaddara ta irin iyakan kurewa wajen kila, wato an yi su na kaskon karau waɗanda babu irinsu a aljanna, a duniya kawai sai ai abu wani makamancin su, amma irinsa na duniya, amma na aljanna shi wannan na daban ne, ba a taba ganin irinsa ba, ba a taba jin labarinsa ba, jin labarinsa kawai sai dai aya ta faɗa mu ji, ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu ji, amma ba mu san mu hango ba, akwai kuma wani abun da ma ayan ma bata faɗa ba, Allah ya bashi kawai sai an je. Kuma aljanna ba ta yi kanta ta ce kai kad aflahal mu'min, Allah ta ce ya Allah ni kam halitta ta din nan wai na waye ne, ni wani irin gida ne, gidan waye ne, sai Allah ta gidan bayi na mu'mine ne. Aljannan da kanta ta ce kad aflahal mu'min, kai mu'mine sun rabauta, wanda duk ya shiga aljanna, aljannar da za ka ga kana wajen daki kana ganin adon cikin dakin, kana cikin daki kana ganin wajen dakin adon bayan waje, ba so ne a ga duk abin da aka yi nan an yi asaran ganinsa. Amma yanzu wani za ga ya yi an yi fenti an yi kila a gidansa, amma bai taɓa zagayawa ya shiga wani lungu a bayan gidan ba, balle ya gani. To a aljanna duk abin da aka yi don ka gani, to a inda kake a cikin gidan baya hana ka ga inda baka guri, kana cikin daki kana ganin wajen dakin, kana ganin kuma adon bayan dakin, kana wajen daki kana ganin adon cikin dakin. In an yi shimfiɗa akan gadaje, bulu baya rufe kore, kore baya rufe yalo ko ja ko wani abu, in an yi shimfiɗa akan gadajen to dukkanin shimfiɗan kowanne burge kai ke kamar shi ne a saman gadon. A duniya fa in ka shimfiɗa kore da ta rufe da ja ya zama ja ba ke, in ka rufe da bulu duka biyun sai a rufe su sai zama bulu kake gani a sama. Amma aljanna in an rufe bulu kana ganin kaman bulun ne zalla, kuma ga jamma shi ne zalla, ga farin shi ne zalla, ga kore shi ne zalla. Haka nan Allah ya yi, ba zai taɓa yiwuwa ba a duniya, babu wani mai tsare-tsaren tsara gini da zai iya ma gini irin na gidan aljanna. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗaya bayan ga ƴaƴan itatuwa masu kama da juna, mutum zai ɗauka cewa kai irin wanda muka ci ɗazu ne, a'a yana ɗanɗana sai ya ji cewa ashe ba haka ba, ɗanɗanon daban ne, wannan ba wanda ka ci ɗazu ba ne. Ko ba sai ka je ka gona ko ka je kasuwa ka siyo ba, kawai shigowa da shi ake, mala'iku suna shigowa da shi, babu ƙarewa, babu lokacin ƙarewa, kana cikin ni'ima ne kawai. Idan sanan Allah daga ƙarshe sai ce walahum azwajun mutahhara, walahum fiha azwajun mutahhara, suna da mata tsarkakakku a gidan aljanna. Wanda matan gidan aljanna tana ganin fiskanta fiskanka, kana ganin fiskanka fiskanta, kaji yan jami'a ko sun ƙara kaddara, sun ƙara kaddara. To wannan ba da wasu ba aje ba. Yawa Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala da yake fadi a cikin numiyarsa ta wasful janna, yake cewa wasil asir rahmani lasti rakhisatun, yake wannan haja ta Allah ita ce gidan aljanna, hajar Allah ne, ba kowa yana zuwa ya kasa kayan sa kasuwa ba. To abinda Allah ya kasa yake son mu saya ita ce aljanna. Akwai mai kuɗin saya? To sai dai kawai a yi ƙoƙari a yi ibada tauhidi kaɗai ta Allah subhanahu wa ta'ala, sannan ayyuka bisa tsarin koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam. Shi ne malamai suka ce da yake silatar rahmani laifi rakisa, wato yake hajar Allah ba ki da arha, akwai tsada. Wani mutum ya ce to shi ko bari ya gani, zai yi ƙoƙarin insha Allah ta'ala shiganta da taimakon Allah, banda karatun alkur'ani da ya je ko gurin sana'arsa yake, in dai ba ana cikin tsakiyar gudumar sana'ar ba, karatun alkur'ani yake. Da ya zo gida mafi yawan lokutansa na filfili ne, sannan ga azumi mafi yawan kwanakinsa, rannan ya tsaya yana karatun alkur'ani zai sauke, ya yi kwanaki kullum daga karatun alkur'ani ya sauke ya koma a cikin kiyamun laili, yake karatun alkur'ani yana saukewa, ya yi sauka 30 ya kamo na 31 yana yi wannan da daddare da ka yau akwai gajiya a jikina sai dan kishin gida hakan nan ba ma kwanciya yayi sakewa kafin mu har kayan bacci ko haka shuhu mutum sai ya samu wasu kaya masu santsi ko tusunan su kayan bacci in ya gama hayaniyarsa da rana sai ya kwanta shiga wasu kaya masu santsi ko ya gaga ya kanzu je dambe wai kayan kwanciya ne wai kayan bacci sunan su in mai mata ne ma ita ta sa kayan bacci shi ma ya sa kayan bacci ko kuma yin canta ta gafa junubuhun anil mazabi ya da umar rabba ku kaifa wa sama mu ko mun sa kayan bacci ba farkawa kenan wai mun da manta da sahabbai to wata ta gafa junubuhun anil mazabi to shi yana cikin wannan nafin fili sai gajiya ta kama shi sai dan zauna da ya zauna sai gindidi ya kama shi yana yin gindidi sai mafarkin hurun in wata mata daga cikin hurun in matan gidan aljanna sai ga ta nan a tsaye sai ta ce mata me kai har ka zauna me neman mu kai ne har ka zauna ka ci abin nan ya ce ka tsala tu za ka kai hauna sai ta ce ki kaji inda mu kake nema shi ba ki cewa fil ashr rahmani laysa rakisat ya ke habar Allah baki da arha sai wanda Allah ya rufe shi da rahmatsa Allah ya rufe mu da rahmatsa saboda haka gidan aljanna ba abu ne na wasa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana maganan wani wanda za a tsere da shi ranar tashin alkiyama daga wuta zuwa aljanna sai Allah ya ce masa me kake so ya ce ya Allah ai in dai na riga na shiga aljanna magana ta kare ba abin da nake ka gama min komai ya ce a duba dai wani irin gida kake so wannan shine na karshen shiga aljanna kuma shine gidan kasa irin bottom din nan daga top zuwa bottom to shine a bottom din gaba daya babu wani kasa da ke a gidan aljanna duk kowa sama da shi yake a gidan aljanna a martaba sai Allah ya ce masa me kake so inna baka misalin duniya yayi wani fafadin duniyan nan da abun da yake cikin ta lajin ba duban da wahala inna baka wannan yayi sai ya rude ya kasa bada ansa sai Allah duniya da abun da yake cikin ta ya Allah gidanka ya zama kamar haka yayi sai Allah in ka bani wannan ni kan me zan ce me nayi kaza sai Allah ya ce masa ai tunda na fito da kai daga wuta ka tsira ka shigo aljanna to laka misluha wa misluha wa misluha 10 marat gidanka gidan wanda yake makaskancin yan aljanna kenan gidansa shine misalin ninkin duniya sau goma shine makaskancin gidan aljanna kaga ashe kenan aljanna ba mun wasa bane kai abun adage a nema ne kar jami'ancin ka ya rudar da kai kana tunanin kuma ni farin gida kana karanta kaza idan ka samu in ka gawa ba ka samu aiki a gurin kaza kaga gida mai fenti kaza na mafarki wannan duk mafarki ne kaga mota wata sabon yayi kai irin wannan motar ita kake sha'awa wani ko wani tun yana tsakiyar karatu yake wannan tunani tun bai je ko ina ba wai an raya masa cewa wai in an yi wannan karatu ne ake samu domin su inda za a dauke shi aiki samarin su kaza ne duk wannan lissafin da yana cikin jami'a in ya zauna akan irin an yi muku gurin zama na gari ko mota ne kai ko waye duka dai an yi ko wani in ya zauna irin wannan gurin zaman bishiya tana dan kada shi yana hurawa me kuma cewa aljanna sai ya tsoma tunani wai in ya gama ya ga inda zai samu aiki ko an masa alƙawari da ke bawansa an san shi ko wani wayensa an san shi ko yana da kawu a Abuja yana ne yana tayar da shawarwari da shi da abokanansa ce ni ma haka ne an yi mu wannan alƙawari kuma an ce wai za ka wuce ka je ka yi mansa a kafar ka ba da kafar ka ba saboda haka za ka dawo salarin ka kaza ne daga watan farko ma kawai za ka iya sayan mota kaza daga wata uku kawai kafin ka shekara jinin irin kaza din nan za ka iya jinawa da sauransu shikenan irin da na ga ana nufta kawai yana tusan tintaɗi bai san wa ke cikiwa zuciya ta tana raya masa wasu abubuwa wannan jin daɗin duniya wanda bai jewa ko ina kenan kuma ba tabbas cewa hakan ne duk wannan lissafin sa ne amma hakan zai yiwu ma tukunna za ka kai hakan a raye ka samu aikin wannan gurin rayuwarka za ta kai ba ka da tabbas in rayuwarka ta kai da gaske ne wanda ya ce zai kama ma ɗin shi rayuwarsa za ta kai har ka gama ka zo ya kama maka sannan da gaske ke yi alƙawarin sa ba alƙawarin Allah ba ne balle ka ce Allah la yukhlifu al-mi'ad mutum ne yukhlifu al-mi'ad shi kam to sama bai kai alƙawarin ba kuma sama ta samu aiki shekara nawa za ka yi a duniya kana da tabbas za ka yi wannan abubuwan da kake da buri to amma aljanna in dai ka shiga to magana ta kare ni'ima ta tabbata shi yasa Abdullahi ibn Abbas yake cewa la rahata illa fil janna radiyallahu ta'ala anhu babu hutu sai a aljanna ya tsaya yayi nafila an jima kadan ya sake aka ce ya bana ammi rasulullah sallallahu alaihi wasallam me ya faru ba za ka yi zaton alheri ga Allah ba ka huta mana ka dan huta yace a la rahata illa fil janna ina tuna Sheikh Abdul Munkin Abbad Badr hafizahullahu ta'ala yana nan a rai yanzu haka shine daga cikin kusoshin ilimin hadisi yanzu a duniya su ne amma akwai wani lokaci da na zauna kusa da shi ina lura da shi lokacin muna jami'a islamiyya shi zai go na farko baya magana da yawa ko gidansa kaje maganganun sa kirge suke yawa ba zai ta magana da kai ba ko hiran duniya ko wani abu na a amma in ka zo da ko tambayoyi ko wani abu ko wani alƙawari da zai ko wata mas'ala da za ta tauna ko ta shafi addini ko ta shafe ka ko ta shafi abin nan duk wanda zai saurare ka za ku gama da shi idan kun yi alƙawari yanzu kuma za ka kawo ma taron baƙi za ka kawo ma shayi ko gawa da dibino kamar yadda al'adar larabawa ta yake kowa ya zo irin wannan ake taransa da shi to ya kasance duk lokacin darasi za ka gan shi ya zo da ikon Allah a yi darasi to irin ramadan ya zo ina lura da shi a wajen ramadan ne akwai inda yake zama idan aka yi iftar bayan sallar magariba yakan yi iftarin da wuri baya cin abu da yawa ba za ka ji ya ci abu da yawa ba sannan da an gama kafin lokacin sallar isha yayi za ga ya an zauna yana kawo tilawansa na karatun alkurani akwai wasu 'yan yara ƙanana ko jikokinsa ko 'ya'yansa su za su riƙe qur'ani suna gani shi makawo ne yana kawo tilawa har lokacin kiran sallah in za ka yi magana da shi a wannan lokacin baya so gaskiya saboda haka ba wanda zai zo yana masa magana lokaci ne da ya ware na karatun alkurani idan aka zo aka yi sallar isha za a ɗan zauna kafin a tara sallar tarawihi kaga mu kowa yana gadara tunda har zai yi da ka'o'i masu yawa nan gaba ba sai ka yi nafila ba sai su mutu da abokin ka sai ne to a lokacin zamuwa tashi kuma yana nafilfili idan yayi nafilfili kafin a tara sallar isha in bai zo gurin tsayawa ba a inda yake so yayi na tilawa har aka kira sallah in an yi sallar isha ba zai nafilfili ba zai ci gaba da wannan tilawan yaran suna buɗewa suna gani sannan in an yi sallar raka'a goma akan yi canjin liman in kun lura ko Makka ko Madina duk wanda ya yi raka'a goma ɗayan zai hau ya ci gaba da sallah to in wannan ya su raka'a ashirin suke yi to in yayi raka'a goma kafin a canja shi baya zama zai tashi ya sake ci gaba da nafila ko kuma ci gaba da tilawa tare da wannan yara amma ba ku da lokacin magana idan aka zo aka yi canji aka gama wancan raka'a goma in an yi witri zai tashi ya ƙara ɗaya su zama biyu don bai gama sallah ba sannan sai ya tashi sai tafi wani sa'i kuma ba zai jira witri ba zai tashi a tafi wani sa'i kuma ba shi da an yi witrin da shi sannan sai ya tashi sai ya tafi ana tafiyan nan kuma yana ambaton Allah ba wasu rufi yake da su wa'innan yaran ba tun zamanin babansa yana raye daga babansa lokacin ba ya iya tafiya da ƙafa ana tura baban nasu ɗansa ma yana raye ɗansa ma tartefa ne ga baban nasu kuma har yanzu baban zai zo ya saurara shi kuma babansa shine ladani a masallacin da shi Sheikh Abdul Mutin suka gina babansa shine mai kiran sallah to haka suke zurriyatan babu min ba'd su banda ibada da kuma sannan kuma a maganar hadisi a duniya kowa ya san tun daga rasuwan su Hammad bin Ansari da san su Sheikh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu jami'an babu wani yanzu da ake ji da shi a maganar hadisi irin su irin Sheikh Abdul Muhsin Abbad abin da malamai suke faɗa kenan to amma duk da haka kaga ibadar da yake yi shi yasa in dai mutum yana neman aljanna to sai ya iya iyawarsa duk abin da zaka ga zaka iya to kai har ka dauka cewa to tunda ni na tafi yin tafsiri ko ku je ku yi qiyamul layli ku yi tarawihi an jima a gyara guri mu zo mu ci gaba da tafsiri ni ina gida ko kuna tarawihi a dole mutum ya fita ya je ayi saboda duk wanda suka je ma aljanna ce ne ba ko baka da tabbas tafsirin ka ne aka karba ko tarawihin za a karba baka san wanne ba yawa sannan qiyamul layli abin nan bayan wannan in kwanaki ramadan suka zo karshe sannan in kana da hali sadakar siganka karka ce a to ni tunda ina tafsiri kuma na gaya muku ci sadaka saboda haka sun yi sadaka ai ina da ladan ni na gaya muku suka yi saboda haka kana da halin sadakar shinkafa ba kai ba kana da halin sadakar siga ba kai ba duk wannan karka dauka wannan dauki cewa in wanda baka yi da wata kina shine Allah zai karba to sai ka yi shi in kana da halin sadakan suya ka bayar sadakan dubino ka bayar kyauta wa yan uwa ka bayar cewa musu tufafi in zaka iya yi sai ka bayar wancan ma ko ina a kuɓa da kai a samu in ka kalli irin wancan bayan Allah, Allah wani kawai ba ta kasa bacci, ka kasa bacci ka kasa ibada, kana tunanin da suke kawai. Kuma a inda suke ibada su a haram ne, a haram suke ibada ba. Masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, salatu fi masjidi hada afdal min alf salati fi ma sawu, sallah a masallaci ma wannan, inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fi sallah raka'a dubu, ko sallah dubu kai sallah dubu irin wanda kai a masallacin, ya ninninka irin ta sau dubu a duk sauran masallatai in ba masallacin Makka ba. To anan suke yi, mu kuma anan muke yi anan Najeriya, inda sai mun dage ta yi kyau da taimakon Allah kada muke samun falala guda ko kuma daraja 27 in mun yi a cikin jami'i. Ya kamata mu dage mahim darus salami inda rabbihim, gidan aljanna ba gidan wasa bane, wallahi darus salami ne. Ba za ka ji komai na bala'i a gidan aljanna ba, ba za ka ji yashashiyan magana ba, ko yara su abu suna ashar a gidan aljanna, a ko ka ji an ce ga wani abu sai ko ma wani ya gangaro ya kade wani, ko kuma a duk wa'innan bala'i da sauran matsaloli da hatsari da waye babu a gidan aljanna. Allah ya ambace ta darus salami, da hun darus salami inda rabbihim. Ya kamata mu dage wajen tsayuwa da yin kowa ya iya abin da zai, duk abin da ka san za ka iya yi, musamman irin wannan lokacin na ka ga ka samu lada ka kara, to kai tarka sai a'a ai jiya na yi kaza, jiyan ne an karɓa ta na jiyan, ko ku yanzu ne za ka yi wanda za a karɓa ba ka sani ba, saboda haka sai ka dage ka yi wancan ma ya yi, wancan ma ya yi, wancan ma ya yi, ke ma su yi, wannan ma ya yi, kowa yana yi don kansa ne. Ba za ka san amfanin ba sai ran da damu ga Allah an tsaya, ga wuta sai an tsallake, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, sannan ku na ga darus salami ne kai. Allah ta ba mu darus salami, da hun darus salami inda rabbi wa huwa waliyuhu, Allah shine majibincin su. In ka shiga aljanna ko min ka ba Allah ne mai maka, ba sauran matsala kai, kai da matsala ko rabu kenan har abada, har bayan gida ka daina yi, bawali ka daina yi, kaki ka daina yi, damuwa gaba ɗaya ka gama ta, damuwa na sakan ɗaya babu a gidan aljanna. A ko rashin kuɗi ko rashin menene, a to me ma za ka yi da kuɗi, me za ka yi da kuɗi a gidan aljanna, komai ga shi nan. Ana zuwa kasuwan aljanna, nan dai kasuwan aljanna ranar juma'a, juma'a ba ana kai masallacin juma'a ta ruwa. To in Allah ya kai mu, Allah ya samu gidan aljanna, a je a taru a kasuwan aljanna, ya'tu nasuqan la yuba'u wa yushtara, za su zo wata kasuwa ranar juma'a, la yuba'u wa yushtara, ba a saya ba a sayarwa a cikin kasuwan aljanna. Kawai duk abin da ka gani kawai fakus, dauki abin da duk kai sha'awa a kasuwan. Ranar da ka zo kasuwan, to akwai wani abin da babu a gidanka, za ka gan shi a cikin kasuwan, ka dau wannan, ka dau wancan, ka dau wancan, sai ka yi tunanin ko jawo wallet ɗinka a jiba ko a'a ba gombe bane ai aljanna ne ba, wani wallet baka dauko, dala ba ta amfani, naira ba ta amfani, pound ba ta amfani, duk wani currency naku ne na duniya wannan ku yare ki a ciki, wannan aljanna ne. In ka dauka kawai sai a rike maka, mala'iku su ne 'yan hidima kawai sai su rike, kuma da sun zo za su dauka salamun alaikum bima sabartum, ba daga sun zo za su nawa za ka bani ba in na dauka, a'a salamun alaikum bima sabartum kai abince, tabbata gare ku bima sabartum, saboda hakurin da kuka yi. To kuka tafi kasuwan ranar juma'a, kuka je kuka dawo, kuna shigowa gida sai matan su ce kai kai ne kuwa, yaya ka canja, kana canja ka a hanya ba canja, amma zuwa duniya fa in ka zo gona ka dawo ya kake canjawa. Kada kada wa kana tiriri ko ba ka ba, ko da ma da ka dawo kokari take dama ta shirye ruwan zafi kafin ka dawo, don ka je kai ruwan zafi ka dan bata mata ganin da ta shigo da akan gado. To amma a can aljanna kana dawowa sai Allah ya saki kera ka, kana shigo gida ita kuma sai ya saki kera ka. In ka gan su sai ka kuna ko ya Allah ya tunda wudi ba aka yi abun nan, suna cewa ya kai kuma Allah ya tunda ka, kai ka je kasuwa ka dawo da abun da ba sayowa kai ba, balle kana lissafi ka yi tunanin ko samarin ka ci rabi ko baka ci rabi, aha balle in an yi dile samarin ma dama yaya ne, kuma dama aka zo aka samu, kai sai dai Allah ya jikan mutane, Allah ya samu a gidan aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa huwa waliyuhum, shine majibincin su a gidan aljanna, ba mai taɓaka, ka zama na Allah domin ka yi aikin Allah, saboda haka kai na Allah ne, shine majibincin ka, babu mura, babu zazzabi, babu tari, babu hawan jini, ko ba hawa ba ko sauka na jini babu, ba hawan da ka duba duka babu su wani a duniya sai kaga a ce jinin sa ya hau in an yi gogari a ce ya sauka in an yi ne a ce kuma ya yi kasa ko a ce siga ya hau in an yi gogari a ce ya dawo daidai an yi wa kuma a ce ya yi kasa dan wannan duniya kenan a aljanna babu wannan wa huwa waliyuhum Allah shine majibincin mutane Allah ka samu aljanna wa huwa waliyuhum shine majibincin su bima kanu ya'maluna saboda abin da suka kasance suna aikatawa na alkhairi aqida ta kyau babu shirka babu abin da yake na sakon Allah da ganganci duk abin da zamu in ka zo sai yayi sako to yayi ne bisa kuskure da zaran ya gane kuma sai ya tuba Allah ka samu tuba daga abukan da muke na wanda ba daidai ba na'am
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
الله سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ranan da Allah zai taro su gaba daya malaman suka ce zai taro mutane da kuma aljanu da waliyan su daga cikin mutane shine Allah ta wa yauma yahshuruhum jami'an ranan da Allah zai taro su gaba daya kowa yana nan dukan mu gaba daya zai ce ya ma'asharal jinni ya ku taron aljanu qad istakfartum min al-ins haqiqa a wannan tafsir gurin malamai sun yi sabani ko kuma sun faɗi ma'anoni daban-daban duka yana iya ɗauka kamar yadda sashin malamai suka ce Allah zai ce ya ma'asharal jinni ya ku taron jinsin aljanu qad istakfartum min al-ins haqiqa kun yawaita batar da mutane shine qad istakfartum min al-ins a wata ma'ana qad istakfartum min al-ins haqiqa kun yawaita batar da jinsin mutane da yawa daga cikin mutane sun bata sakamakon ayyukan shedanu aljanu da haka Allah zai ce ya ku taron jinsin aljanu haƙiƙa kun batar da yawa daga cikin mutane ko kuma a ɗaya ma'anar ya ma'asharal jin ya ku taron aljanu qad istakthartum min al-ins haƙiƙa kun yi yawa yawan ku yafi adadin jinsin mutane ma'ana aljanu sun fi mu yawa a bayan ƙasa lura da wannan ko kuma ya ma'asharal jin ya ku taron jinsin aljanu qad istakthartum min al-ins haqiqa yau kun taru da yawa sama da jinsin mutane yawan ku yafi ma'ana a ranar sashin alkiyama wannan ma wata ma'ana ne malamai sun ambace ta ko kuma ya ma'asharal jin ya ku taron jinsin aljanu qad istakthartum min al-ins haqiqa a yau ku kuka fi yawan shiga wuta akan jinsin mutane ma'ana yan wuta daga cikin aljanu sun fi yawa akan yan wuta daga cikin mutane saboda dama adadin jinsin nasu su suka fi yawan halitta akan yawan mutane shine zai ce ya ma'asharal jin ya ku taron aljanu qad istakthartum min al-ins haqiqa yau kun fi yawan yan wuta akan jinsin mutane duka wannan ma'anoni ko ko malamai suka ce duka wannan ma'anoni yana iya dauka amma al-hafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala kamar irin yadda ibn abi hatim rahimahullahu ta'ala ya ambata cewa ya ma'asharal jinni ya ku taron jinsin aljanu qad istakthartum min al-insi haqiqa kun yawaita batta mutane shine abunda yana daga cikin ma'ana mai karfi kamar yadda wayannan malamai suke ambatawa Allah ce wa qala awliya'uhum min al-ins sai majincin su daga cikin jinsin mutum sai su ce rabbana ya ubangijinmu mahalicin istamta'a ba'duna bi ba'd sashin mu sun ji dadi daga sashi a rayuwar duniya su muna girmama su wato mutane za su ce suna girmama aljanu
suna jin tsoransu har ya sanya suke bin umarninsu, to sai aljanu suna jin daɗi da wannan. Su kuma suna riƙan masoyansu waɗanda suka yi alƙawari da su, suna biya musu bukata, su ɗauko musu kaza, su yi musu kaza, su tona musu kaza, su aikata musu kaza, har ya kasance suna iya amfani da su, wasu daga cikin mutane din su yi amfani da su wajen sihiri wa waɗansu mutane ɗan uwansu, su raba su da wani abun da bai dace su raba su da shi ba, ko hankalinsu, ko lafiyarsu, ko wani gaɓɓai na jikinsu. To su mutane, saboda aljanun sun biya musu wannan bukatar, to sai suna jin daɗi daga wannan aikin aljanun. Su kuma aljanun sun umarci mutanen sun yi wani aiki, sannan kuma sun kawo suna zama barazana ga wa'innan mutanen, to su ma suna jin daɗi ga wannan. To shi ne wa qala awliya'uhum min al-insi, majiɓintan aljanu a duniya za su rinka faɗa ranar tashin alkiyama, rabbana ya Allah mahaliccinmu, istamta'a ba'duna bi ba'd, sashin mu ya ji daɗi da sashi, jinsin aljanu sun ji daɗi da mu, suna kuna tsoransu, ko suna umarta mu aikata abin da suke so, muna biyayya gare su, mu kuma mun ji daɗi da su saboda suna biya mana bukata, su yi mana wani abin da mu ba za mu iya ba. Shine istamta'a ba'duna bi ba'd, wa balaghna ajalan allazi ajjalta lana, to yau kuma mun iso ajalin da ka ajjala mana. Wasu malaman suka ce ɗaya ma'anar shi ne wa balaghna ajalan allazi ajjalta lana, wato mun iso ajalin da ka ajjala mana shi ne na mutuwa, ko kuma wa balaghna ajalan allazi ajjalta lana shi ne qiyamu sa'a, tsayuwa ranar tashin alqiyama, ko kuma duka biyu gaba ɗaya, mun zo har mutuwa ta riske mu, ko muka zo har Allah subhanahu wata'ala ya tada mu, ba su iya faɗin wannan. Qala, sai Allah ya ce da ku da su, tunda kun yi shirka, kun zaɓi aljanu su ne ababen jikinta gare ku, su kuma suka zaɓi saɓa wa Allah ta hanyar cutar da wasu bisa zalunci da yin wasu abubuwa wanda bai yi daidai ba, to annaru maswaku, wutar jahannama ita ce makomarku, khalidina fiha, kuna masu dawwama a cikinta, illa ma sha Allahu, sai abinda Allah ya ga dama. Ma'ana hatta aljanu waɗanda suka yi abin da ba daidai ba, suka saba wa Allah, suka zaɓi aqidan shirka, wasu suke amfani da su wajen bokanci da tsafe-tsafe da shirye-shiryen abin da ya saba wa dokar Allah da aqida mai kyau ta musulunci da tauhidi, ana amfani da su su je su binne sihiri a wani guri, ko su kai sihiri wani kogi, ko su kai sihiri gindin wata bishiya, ko su yi kaza su yi kaza, to in ba su daina wannan sun tuba ba, to wannan shine makomansu ranar tashin alqiyama. Amma in sun tuba suka yi musulunta, suka riƙi addini kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, kamar yadda sashin jinsin aljanu suka musulunta, suna karanta alqur'ani, sun yi imani da shi, har ma suna wa'azi wa ƴan uwansu, in sun dau wannan, to Allah subhanahu wataala zai tsirar da su. Amma waɗanda suka zaɓi kafirci da wani abin musulunci da wani aqida, to Allah subhanahu wataala ya ce a ranar za ta annaru matwaakum khalidina fiha illa ma sha Allah, sai dai abin da Allah ya ga dama. In Allah ya ga dama ya fidda wasu wanda ya ga dama da gargadon wani abu da suke da shi a zuciya na imani. Inna rabbaka, lalle mahaliccinka Allah ubangijinka hakimun, mai hikima ne cikin duk abin da yake tsarawa wajen ya azabtar da wanda suka cancanci azaba ya sa su a wuta, hakimun, akwai hikima cikin haka. Sannan ya sanya waɗanda suka yi aiki na ƙwarai ya rufe su da rahama sai sa su cikin aljanna, Allah samu cikin haka, akwai hikima cikin haka. Alimin, kuma Allah masani ne, babu abin da ya buye daga cikin sanin Allah subhanahu wataala. Na'am.
Wa kadhalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaktubun.
Allah subhanahu wataala ya ce wa kadhalika, haka nan dai yadda aljanu suka zama majiɓinta ga jinsin mutane, wasu daga cikin mutane, mutane suka zama majiɓinta ga tashin wasu daga cikin aljanu, to haka nan dai al'amarin yake. Nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dan, muke jiɓintar da tashin azzalimai ga tashi, wani sai kaga shi bashi da wani aboki amini majiɓinci sai azzalimi, da haka shi ma ya zama azzalimi, zaluncinsu ya zama iri ɗaya, aikinsu iri ɗaya, sai kuma su ne majiɓintan juna. Bago wasu mutane gurub ne na jama'a, taro ne na jama'a, aikinsu iri ɗaya, banda aikin asha da aikin ta'asa da aikin zalunci da aikin saɓon Allah da cutar da bayin Allah, ba abin da suke yi. zaka samu cikin su akwai ubannin gida, akwai yara, akwai waɗanda su suke koya, akwai waɗanda suke koyarwa, akwai waɗanda suke umarni, akwai waɗanda suke bin umarnin su aiwatar da abin da aka ce walli ba'dha zalimina ba'dha. Haka nan muke jibintar da sashin azzalimai ga sashi, wannan yana son wannan, wannan yana son wannan, kuma idan ya tashi in ba wannan dan uwan sojan aikin sako da ta'asa din ba, ba shi da inda zai je zauna. Ya fi sha'awar inda zai je a tattauna maganar sabo, a tattauna maganar zaluntan bayin Allah, a tattauna maganar cin mutuncin wa'ansu, a tattauna maganar zubar da jinin wa'ansu, a tattauna maganar abin da yake na ta'addanci da wasu abubuwa wanda ba daidai ba, a tattauna maganar zalunci, a tattauna maganar taka karya, a tattauna maganar wasu abubuwa wanda ba daidai ba. Walli ba'dhal zalimina ba'dhan. Haka nan sashin azzalimai Allah ce muke barin su zamanto majibinta juna, sashin su yana jibincin sashi, wannan su tsara wancan, wancan su aiwatar da tsarin wa'incan. Bima kanu yaksibun, sakamakon irin abin da suka kasance suna aiwatarwa da hannuwansu, sai ga mutane aikinsu gaba ɗaya ya zama ba na alkhairi ba, kuma sannan kullum haka suke, kuma sun tabbata akan haka, kuma hakan suke so har sun manta da cewa za su mutu, kuma hakan Allah zai aiko har malakul maut ya zo ya ɗau ransu bisa wannan zalunci, su mutu bisa zalunci ba tare da tuba ba. Allah ya kiyaye mu. Allah ya sa duk abin da muke yi na kurakurai da ba daidai ba, Allah ya sa mu gane. Duk wani wanda yake yin wani aiki wanda ba daidai ba, Allah ya sa ya gane ya daina yin wannan aiki. Na'am.
Ya ma'sharal jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaykum ayati alam ya'tikum rusulun يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على
ذلك
ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون.
كدوبا وإن آيوي الله يقوم يا كركتة دمغانا أكان جنس أكان الجنو دمتاني فبو دمي أكو يقن دسون فائل أتكين شركة دليل بيه والجنو akwai waɗanda sun fada cikin halaka da bokanci da tsafe-tsafe da sauransu dalilin harkar aljanu, ko da aljanun da mutanen duk gaba ɗaya Allah yana musu wa'azi. Saboda me? Saboda makomansu wuta ko aljanna, in sun yi abin da ba daidai ba suka ci gaba da saƙon Allah da rashin aƙida mai kyau, to wuta ne za ta zama makomansu. Shi yasa har a cikin aljanu akwai masu aƙida, akwai masu tauhidi, akwai wanda suna wa'azi kuma suna karatun alƙur'ani suna karantarwa. Shi yasa wani sa'i aljanu in sun ba na cutar da wasu bayin Allah, sukan zo da magani su ko su hore ta hanyar sanar da wa'ensu mutane su gane magani wanda ya dace, wanda babu shirka, babu tsafi a ciki, babu wasu bokanci ko wasu abubuwa wanda suke suka saba da shari'ar musulunci. Sai ga an gano a in an hada kaza suna tsoro, kamar yadda shaydan ya zo ya sanar da Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. To irin wannan abubuwa duka ba aljanu da mutane abin da yake kansu wajibi shine imani da Allah subhanahu wataala. Allah ka azurta mu da imani da Allah. Amma za mu ji yadda jinsin aljanu sashin su suka yi imani insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba, kamar yadda Allah ya bada misalai cikin alqur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. Insha Allah ta'ala in muna raye za mu ci gaba daga inda muka tsaya, za mu dakata anan kasancewar lokaci yayi insha Allah ta'ala sai lokaci na gaba. Muna fatan Allah ya taimake mu.
Gracias.
Dukkan bayan Allah da suka turo suna bukatan addu'o'i bayan Allah cewa su addu'o'i, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi. Wanda suka turo takan ba ta karshe cewa suna bukatan a isar da addu'a da kuma roƙon a samu abunan nan, kuma muna roƙon mai girma baitan sallah kenan na jami'a, idan Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan sako ya isa gare shi ya duba wannan lamari. Wato yawanci wato da suka yi wannan takarda sai zama duk masallacin an dan yi motsi, saboda wataƙila su ma ɗalibai suna dan shan fama wajen zaga. Saboda haka insha Allah ta'ala muna ganin bi idhnillahi ta'ala in mai girma bai san sala ya ji irin wannan da shi da sauran ɗan uwansa mukarrabansa da suke zama su tsara abun da ya dace lura da maslaha ta al'umma, muna fatan Allah subhanahu wata'ala su yi abun da ya dace a kuma samu daman sauki a wannan guri, kowane bawan Allah ya samu sauki, duk abubuwa kuma na fitintinu Allah subhanahu wata'ala ya kare. Wanda suka turo da wanda aka wato dan uwansu ya bata tsawon wata shida, muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa yana cikin nutsuwa da hayyacinsa a wannan lokaci. Allah subhanahu wata'ala ya dawo da shi, Allah subhanahu wata'ala ya sa ya samu daman dawowa zuwa ga yan uwansa. Allah ya kare rayuwarsa, Allah ya kare mu baki daya. Wanda suke neman aihuwa don shekaru da suka yi ba su aihu ba, insha Allah ta'ala babu matsala shekara biyar in Allah ya bamma mai iko ne za su iya samun zuriya da yawa da izinin Allah insha Allah ta'ala. Muna fatan Allah ya azurta su da zuriya masu albarka dukkanmu gaba ɗaya, kowa da abin da yake bukata. Wasu zuriya suke nema, wasu aure suke nema, wasu aiki suke nema, wasu jarrabawa suke so su cimma nasara, wani kuma ya biya fashin kuɗin makaranta yana so Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ikon biyan sauran. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi ta inda baya tsammani, kuma Allah ya sa kar ya sake samun matsala na kasa biyan kuɗi. Allah ya sa kullum ya zama cikin wadata da walwala na samun daman biyan wannan kuɗi. Duka mu gaba da kowa ke cikin kunci, Allah ya fidda shi daga cikin kuncin da ke. Allah ya azurta mu da arziki na halal. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da arziki na halal, kuma ya azurta mu da qana'a mu wadatu da iya abin da Allah ya bamu. Abin da yake na haramun Allah ya nesanta mu da shi. Abin da yake ba na halal ba Allah subhanahu wa ta'ala ya mana katanga da shi. Allah ya hana mu isa gurin sa, Allah ya hana shi isowa gurin mu. Abin da yake na halal Allah ya kawo mana shi kusa. Bukatun mu Allah ya biya mana su, ya sanya alkhairi a cikin su. Duk abin da yake na sharri ko hasada daga wani bangare akan mu, Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kariya daga shi. Abin da zai zama damuwa a rayuwar mu, Allah ya mana kariya daga shi. Masu rashin lafiya Allah ya ba su lafiya. Iyayen mu Allah ya gafarta musu kurakuran su, ya yafe musu zunuban su. Allah ya yanta su daga wuta zuwa aljanna a wannan rana mai albarka, a wannan ini mai albarka. Da kakannin mu Allah ya gafarta musu, Allah ya hada mu da su aljanna Firdaus. Malaman mu Allah ya yafe musu, ya gafarta musu. Wanda suke raye Allah ya karfafa su, Allah ya taimake mu in mutuwar mu ta zo. Allah ya daura rayuwar mu cikin imani. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام. ذوريا معلّا أذر تاسو دهدا القرآن. الله باسو إيكو دمو دسو دريكو ده القرآن ده بين سنر منزم الله صلى الله عليه وسلم. الله يبامو إيكو تربية سو تربية وتتداشي ده مسلينش. الله أذر تاسو ده حذاكا ده بصيرا وجن فهنتن دو أبن دسكي كران تاوا. يا أذر تاسو ده حلالي تاسو زمان منغر تاوا جن باوا الدين المسلينش كاليا كومنا رأي كوبايم باما رأي. إنه سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نرى في ذرياتنا ما لا نريد في الدنيا والآخرة. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. واحفظنا واحفظ لنا ذرياتنا وأهلنا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وجمعنا وإياهم في طاعتك والتمسك بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ذا الجلال والإكرام، وهدي جميع شباب الإسلام والمسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.